Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashin Gumel tare da Bamka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke kawo muku wani shirin a yau ranar Laraba 22 ga watan Afrilu na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Sama da watanni hudu da bullar cutar coronavirus, masana na ta lalube game da yadda ta samu asali. Burtaniya ta ce wasu rukunoni biyu na masana sun yi nisa a kokarin kirkiro rigakafin cutar coronavirus. Sannan majalisar dattawan Amurka ta kada kuri'ar amincewa da sake bayar da tallafi don sauƙaƙa raɗaɗin matsalar coronavirus.
Kanan labaran kenan aka saurara. Domin daƙile yaduwar cutar coronavirus, lemar ƙungiyoyin musulunci a Najeriya ta dakatar da taruka a masallatai cikin watan Ramadan.
Akwai al-mautul aswad wanda aka samu lokacin ƙasar Misra, malamai 40 ne kawai aka ɗebo su aka ce masallacin zo su addu'a mutane su taro. To fa da aka tashi fa abin da ya biyo baya kuma bai yi kyau ba.
A jamhuriyar Niger kuwa, jam'iyya mai mulki ce ke zargin takwarta ta adawa da haddasa tashin hankali mai alaka da coronavirus.
Gwamnatin Niamey ya tabbatar da cewa an kama wa'ansu da motoci suna ba da isansu. Akwai shaida tun da har da lambobin motocin su akwai kuma sun zo gwamnatura an ba su izini na su yawo cikin gari.
Haka kuma za a ji cewa hukumomi a jihohin Bauchi da Gombe sun gudanar da tarurruka na masu ruwa da tsaki kan tsaro da coronavirus. Sannan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin ne ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Yau watanni sama da hudu kenan tun bayan da kasar China ta bayyana barkewar wata cuta mai yaɗo a lardin Hubei, cutar wadda a yanzu ake kira coronavirus inkiya COVID-19 har ta wanzu a faɗin duniya. To amma har yanzu babu wani tartibin bayani game da asalinta. Kasar China dai ta ce waɗanda suka fara kamuwa da cutar daga dabbobi masu rai suka samu a wata kasuwa mai cabal-cabal ta nama da ke birnin Wuhan headquarter lardin Hubei. To amma tun bayan wannan bayani na bullar shu'umar cuta a watan Disamban da ya gabata, akasarin masu lura da al'amura sun kula cewa ɗakin binciken kimiyyar sinadarai na kasar China na mataki na hudu wanda ke gwaje-gwajen cututtuka nau'ukan coronavirus daga dabbobi na kusa ne da wannan jikakkiyar kasuwar dabbobi masu rai da nama. Ganin babu wani cikakken bayani ana ta yaɗa jita-jita da kuma tambayar ko shin kasancewar wannan ɗakin binciken kusa da kasuwar dabbobi ya taka rawa wajen faruwar wannan al'amarin. Sakataren harkokin kiwon lafiya na kasar Burtaniya Matt Hancock ya sanar ranar Talata cewa wasu tawagogin bincike biyu daban-daban da ke kasar na matukar samun ci gaba a kokarinsu na samo rigakafin cutar coronavirus, inda har ɗaya daga cikinsu ke shirin fara gwada nata maganin a gobe Alhamis. A wani taron manema labarai a birnin London, Hancock ya ce masu binciken a jami'ar Imperial College ta London da kuma jami'ar Oxford sun fara shiga zangon gwaji na magungunan nasu. Ya ce tawagar ta Oxford wadda take aiki kafada da hukumar tantance magunguna ta MHRA na tsara yadda za ta fara gudanar da ingancin magungunan kan mutane a wannan satin. Ya ce gwamnatin Burtaniya ta ware dala miliyan 25 don taimakawa wajen gudanar da wannan binciken. Majalisar Dattawan Amurka jiya Talata ta kada kuri'ar amincewa da ƙarin kuɗin tallafi na dala biliyan 484 da za a taimaka ma ƙananan masana'antu da asibitoci, wanda shi ne na baya-bayan nan a jerin matakan da majalisar ke ɗaukawa na rage raɗaɗin matsalar tattalin arziki da kuma lafiya a gwamnatance sanadiyar annobar coronavirus. Shugaban Amurka Donald Trump ya aika da saƙon goyon bayansa ga wannan matakin ta kafar Twitter, wanda wannan tallafin zai sa matakin da aka ɗauka tun farko na bayar da tallafi mafi girma a tarihin Amurka, wato dala 2 trillion da 'yan majalisun suka bayar a watan jiya, ya ɗore. Ina kira ga Majalisar Dattawan Amurka da Majalisar Wakilai su kada ƙuri'ar amincewa da ƙudurin dokar shirin nan na ba da kuɗin tallafi don kare jama'a da kuma shirin inganta lafiya ta wajen ƙarin kuɗin tallafi ma asibitoci da kuma ayyukan gwaje-gwajen cutar.
In ji shi.
Ibrahim ya sake dawowa da wasu ƙarin labaran. Za mu leƙa Najeriya, inda musulmai a faɗin ƙasar ke shirye-shiryen shiga watan azumin Ramadan. Duk wanda ƙalubalen da ake fuskanta game da cutar nan mai saurin yaduwa ta coronavirus. To sai ga sako daga lemar ƙungiyoyin musulunci ta ƙasar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Nasiru Adamu Alhikaya.
Yayin da musulmi ke shirin fara azumin watan Ramadana na bana, sarkin musulmi Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar ya yi umarnin dakatar da taruwa a masallatai don tafsiri ko dogayen nafilfili na tarawihi da tahajjud don hana yaduwar coronavirus. Umarnin na kunshi ne a sanarwar da limar kungiyoyin musulunci Jama'atu Nasrul Islam da Sultan din ke jagoranta ta fitar. Dr. Khalid Aliyu shine sakataren jama'atu da yalkwatar ta ke Kaduna.
Ba zai yi al'umma duk ta haɗu ta ɗauki wannan mataki kuma ta haɗu a cikin kwataban muna fata Allah tabaraka wa ta'ala zai haskaka zukatan dukkan ƴan uwan musulmi birni da ƙauye duk inda ake za a fahimci wannan ita ce karantarwa ta hiyyata addini. Akwai al-mautul aswad wanda aka samu lokacin ƙasar Misra, malamai 40 ne kawai aka ɗebo su aka ce masallacin su zo su addu'a mutane suka zo, to fa da aka tashi fa abin da ya biyo baya ko bai yi kyau ba. Saboda haka wato abinda nake so wato mutane su dauka to Allah bai amsa addu'a a gida ne, kamar shi Allah masallaci ne kawai, in ba masallaci ba ba inda zaka yi ibada, bal duk salloli fa na nafilfili an so ma a yi su a gida, ko ba haka bane? Farilla ce aka wajabta maka ka fita, amma ita ma in akwai uzurori Allah ya yi gwani.
Tun ma gabanin wannan sanarwar, manyan kungiyoyin musulunci musamman ma GBS sun ɗauki matakin dakatar da tura malamai don gudanar da tafsirin. Shugaban GBS Sheikh Abdullahi Balalau ya ce za a iya isar da sakonnin ta hanyar kafafen labaru na rediyo da talabijin da yanar gizo.
Har ma ita kanta Amerika akwai kungiyar Ibadur Rahman da muke da alaka da su, waɗanda sun turo cewa suna buƙatar ai postin maluma daga nan. Haka nan kuma kungiyar Sautin Sunna ta Europe wanda su ma muna da alaƙar tura maluma duk saboda wannan larura ta COVID-19 mun janye wannan posting. Muna fatan al'ummarmu za su yi hakuri. A baya kuma kowane shekara aƙalla akan yi posting maluma da ba su kasa 600 ba tsakanin maluma zuwa alarmomi. Saboda haka bana yadda Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe mu, muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya kawo sauƙi. Ina fata kuma 'ya'yan wannan ƙungiya duk inda suke za su ba da haɗin kai akan wannan sanarwa.
Abin da ya zama zahiri shine mutane da ke killace a gidan da akasarin su ma dai talakawa ne na neman tallafi daga gwamnati da masu hannu da shuni don samun abinci da abin sha. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Nasiru Adamu Alhikaya, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim ɗauke da wasu ƙarin labaran.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai dakatar da shigowar baƙi zuwa Amurka saboda ɓarkewar annobar coronavirus. Tun a wani saƙon Twitter na ranar Litini, Trump ya kira wannan annobar hari daga abokin gaba na ɓoye. Sannan ya yi nuni da abin da ya kira buƙatar kare ayyukan mashahuran 'yan ƙasarmu. Bai bayar da cikakken bayani ba, illa kawai cewa da ya yi zai yi amfani ne da ikonsa na shugaban ƙasa wajen yin hakan. Dakatar da shigowar baƙi zuwa Amurka ka iya shafar dubin dubatar masu ɗauke da takardar visa da kuma mutanen da ke neman takardar zama ta dindindin. Dukkanin kasuwannin hannayen jarin Amurka da ke birnin New York sun rikito jiya Talata bayan da aka ga faduwa mai yawa a kasuwannin Asiya da Turai saboda faduwar da farashin man Amurka ya yi a ranar da ta gabata, faduwar da ta kafa tarihi. Ma'aunin Dow Jones na muhimman hannayen jari da na S&P 500 da kuma na Nasdaq duk sun nuna faduwar kashi 2 cikin 100 zuwa lokacin hada-hada na yamma. A Turai kuma ma'aunin FTSE na London ya nuna faduwar kashi 3 cikin 100, a yayin da CAC 40 na Paris da DAX na Frankfurt duk suka nuna faduwar kashi 4 cikin 100 a lokacin tashi. Shugaban hukumar kula da abinci ta duniya ya yi gargadi jiya Talata cewa a yayin da duniya ke yaki da annobar coronavirus tana kuma gab da fuskantar abin da ya kira annobar yunwa. Fararen hula da dama da ke yankunan da ake fama da tashe-tashen hankula ciki har da mata da yara ƙanana da dama na fuskantar yiwuwar mutuwa saboda ƙarancin abinci. Ta yadda kusan ma ba makawa za a shiga matuƙar rashin abinci. A cewar babban daraktan hukumar David Basley a yayin wani taron kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi ta yanar intanet. Basley ya ce mutane miliyan 821 a faɗin duniya na fama da yunwa. Sannan kuma wasu miliyan 135 na cikin wani yanayi kusan irin na farkon. Idan aka hada da wahalhalun da cutar COVID-19 ke haddasawa, sai a ga cewa akwai mutane wajen miliyan 130 da za su ɗanɗana bakar yunwa zuwa ƙarshen wannan shekara ta 2020, inji shi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. A jamhuriyar Niger wata sabuwar takaddama ce ta kunno kai bayan da wasu magoya bayan jam'iyyar PNDS mai mulki suka zargi jam'iyyar adawa ta Modan Lumana da hannu a zanga-zangar matasa da aka yi fama da ita 'yan kwanakin nan a birnin Yamai. Sakamakon kosawa da dokar hana fita da ta hana halartar wuraren ibada da nufin daƙile yaduwar cutar coronavirus. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Mana Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tun a farkon makon jiya ne matasa suka fara bijirewa dokar hana fita da hukumomi suka kafa daga karfe 7 na yamma zuwa karfe 6 na safe. Inda suka yi ta kona tayoyi a manyan titunan birnin Yamai, yayin da a wasu unguwannin mutane ke nuna kosawa da dokar hana sallar juma'a, abinda wasu magoya bayan jam'iyya mai mulki ke kallonsa a matsayin wani sabon salo na 'yan hamayya, kamar yadda za a ji daga bakin Asumana Muhammadu, kakakin jam'iyyar ta PNDS.
Kowa ya sani da akwai siyasa, kai siyasa ce ma, yadda aka ɗauko wannan layi gidan ɗan majalisar jam'iyyar PNDS tarayya, aka yi mai hari aka kona shi. Kuma aka kwashi hatsi da ke cikin magazan kasan kenan siyasa.
Da take mai da martani akan wannan zargi, uwar jam'iyyar Modan Lumana ta 'yan adawa ta nisantar da kanta daga zanga-zangar ta matasa. Bana Ibrahim Kaza kusa ne a wannan jam'iyya.
Mutane suna zargin mu da ganin cewa muna da hannu cikin abin da ke afkuwa a Yamai. Alhali ko sun mance kafin ya zo Yamai sai da ya fara a Zandar da har ma Ilela. Garin ma shugaban kasa can ma sai da an kai tashi hankali kwanaki da sun ka shige. Abu ne wanda sun ka saba tun lokacin da mun ka bar Zinjaye. In ma wai kaza an ka kashe kasar ga sai a ce da hannun Lumana ko kuma jagoran na duwan adawa wanda ke Han Muhammadu.
Tunda dai aka ce an hango wasu sanannun mutane suna mu'amala da matasan da suka shirya wannan tarzoma.
Gubernar Kin Niamey ya tabbatar da cewa an kama waɗansu da motoci suna bada isansu. An kuma ga wasu da motuna suna bayaran wa.
Su ne waɗannan?
Akwai shaida tun da har da lambobin motocinsu akwai, kuma sun zo gubernura an ba su izini na su yawo cikin dare.
Sanannun mutane ne?
Sanannu ne tun da an ba su akwai lambobinsu kuma akwai sunayensu wajen harka wajen gubernur.
Domin wanke kanta daga abin da ta kira kazafi, jam'iyyar Modan Lumana ta fara yunkurin shigar da ƙara a gaban kotu.
Lauyoyinmu za su aje ƙara kotu, aje a yi bincike a san su wane ne. Ke bayan zargin nan,
'yan sanda sun yi amfani da hayaki mai sa kwalla a kokarin su na murkushe wannan tarzoma, abin da ya jefa jama'a cikin mawuyacin hali a unguwannin da aka yi artabu tsakanin jami'an tsaro da matasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaishe da Sule Mummuni Barma, to idan muka koma Najeriya, hukumomi ne a jihohin Bauchi da kuma Gombe suka gudanar da taruka na masu ruwa da tsaki kan batun neman inganta tsaro akan iyakokin jihohin nasu. A daidai lokacin da ake samun ƙaruwar mutane masu cutar coronavirus, wakilinmu Abdulrahman Muhammad na dauke da wannan rahoton.
A jihar Bauchi ga misali, an sake samun wani jami'in hukumar kula da lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya mai dauke da kwayar cutar coronavirus, wato mutane biyu kenan dukansu ma'aikatan hukumar WHO din. A yayin da jihar Gombe kuma gwamnan jihar ya ce za a shigar da maharba na gargajiya da kuma 'yan banga domin su sa ido a kan iyakokin jihar dangane da masu shigowa jihar. Da farko dai ga abinda gwamnan Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Karen Bauchi ke faɗi a taron masu ruwa da tsakin. A jihar Gombe kuwa kwamishinan ayyukan lafiya Ahmed Gana ya tabbatar cewa suna tsare da mutane biyar waɗanda suka shigo jihar dauke da cutar coronavirus. Sannan ya ci gaba da cewa
kuma cutar na shigo waye ba wai daga cikin gari ya tashi ba, an shigo mana da shi ne lokacin da yake tunda motoci muka sace su.
Wasu mazauna garin Gombe sun bayyana ra'ayinsu kan batun sanya maharba da kuma 'yan banga don bunƙasa harkar tsaro a kan iyakokin jihar.
Ban abin da ba a yi don har ana so a cimma gaskiya na tsare wasu kar su shigo daga wani gari. Maganar karɓan goron cin hanci shi yake hana komai komai. Saboda haka in aka sa 'yan banga wannan biyu wannan biyu wannan biyu wannan biyu ya zama to sun zama gauraye ba mamaki zai hana karɓan na goro. Insha Allah da bi a yi mu abin da ke so kare wannan cutar cikin ne jama'a da su bi dokoki abin da aka tsara yadda aka tsara mu muna na abu da wannan abu mun amince da wannan abu mun zai shi waka din.
Abdulwahab Muhammad wani Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gai da Abdulwahab Muhammad, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a kodayaushe kuke so, za ku iya ziyarci shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Shin wa zai maye gurbin mukamin marigayi Malam Abba Kyari, shugaban ma'aikata na fadar shugaban kasar Najeriya? Sassauta dokar hana zirga-zirga da shugaban kasar Ghana ya yi ya janyo suka daga 'yan kasar. Jama'a assalamu alaikum. A ranar Juma'ar da ta gabata ne Allah ya karbi ran shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya Malam Abba Kyari. La'akari da matsayin marigayin a wajen shugaban kasa da kuma rawar da yake takawa a wajen tafiyar da lamurran gwamnatin ta shugaba Buhari, ya sa hankali ya so makarkata akan shin wa zai gaji mukamin sa. Masani harkokin siyasa Dr. Abubakar Kari ya ce haƙƙi na shugaban ƙasa Buhari ne, amma fa idan ya ga dama.
A cikin da shi kan shi mukamin ba ba cikin tsarin yake zai ba cikin ma tsarin gwamnati yake ba, an are shi ne daga Amerika. Kuma ko a Najeriya ma akwai shugabanni alal misali marigayi Umaru Musa Yar'adua wanda shi soke ma ofisin yayi. Kuma shi ma Buhari ma yana iya soke ofisin. Wanda yanzu dama ce tashi hurumin shi ne shi kaɗai. Saboda haka ba wai danganta wani suna da shi ba, kawai shi ne mai wuka shi ne da nama shi abin da ya ga dama zai.
To shin shugaba Buhari zai ga damar kuwa? Tambayar kenan da na yi wa tsohon ministan wasanni na gwamnatin ta Buhari Barista Solomon Dalon.
Wannan matsayi na shugaban ma'aikata matsayi ne wanda tana da muhimmanci kwarai ga gudanar da harkan mulki musamman a karkashin shugabanci na yanzu na shugaba Muhammadu Buhari. Me yasa na faɗa haka? A can baya akwai mukami guda biyu, akwai mukami na marubuci na musamman ko akawun na musamman na shugaban kasa wanda ake ce PPS, salinin akwai shugaba ma'aikata na shugaban kasa. Amma a karkashin wannan gwamnati wayannan manyan mukamin guda biyu suna haɗe wuri guda, suna karkashin shugaban kasan ma'aikata. Saboda haka shi ne babban mashawarcin shugaban kasa, shi ne mai gudanar da mulki a fadan shugaban kasa, shi ne kuma yake lura da duk ma'aikata wanda suke cikin ofishin shugaban kasa. Domin haka cika wannan gurbi ya zama tilas ne shugaban kasa ya yi, in ba haka ba harkan mulki za ta gurgunta.
Tuni da aka soma yawo da wasu sunaye da ake hasashen za su maye gurbin marigayi Abba Kyari. Sunayen wasu fitattun 'yan siyasa kamar tsohon sakataren gwamnatin tarayya ambasada Babagana Kingibe da ministan ilimi Adamu Adamu da wani dan kasuwa Sama'ila Isa Funtuwa da dai sauransu. To amma Solomon Dalon na ganin an yi azarbabi akan lamarin.
Yan Najeriya ba su yi ma shi shugaban kasa adalci ba, musamman waɗanda suke wannan asashe da kuma kiraye sunaye. Yaushe ne Malam Abba Kyari ya rasu? Bisa ga al'adunmu na addinin Kirista ta Musulmi, ana makokin mutum kwana uku ne. Tun ma wayannan kwanakin ma ba su wuce ba an shiga irin wannan rigima da na zafin nema da kuma kiraye-kirayen sunaye. Kada a manta ba cewa wannan mukami ne wanda shi shugaban kasa ne mai ikon nadawa, kuma yana nada mutum, zai nada mutum ne wanda ya yarda da shi, mutum ne wanda ya san shi, mutum ne wanda kuma ya amince da shi, domin matsayin amana ne. Don haka sunayen waɗanda aka kira nan duk sun cancance su rike wannan matsayi, amma kuma matsayin nan kujera guda ne, kuma mai nada wannan kujeran shugaban kasa ne. To saboda haka sai a kyale shugaban kasan ya zabe mutumi wanda ya amince da shi, mutumi wanda ya san shi, mutumi wanda ya yarda da shi, mutum wanda kuma ya yarda da alkablan shi. Saboda haka a nawa ra'ayin sai a kyale shi ya yi tunani, ya duba a cikin mutanen da suke kusa da shi, da wanda ya amince da su, da ya yarda da su, ya dauke mutum ɗaya wanda zai zo ya hada kan mutane ya ci gaba da kyakkyawan aikin da aka fara. Wannan shine shawaran da zan bayar.
Abu ne wanda kowa ya sani irin matsayin da Abba Kyari yake da shi a bangaren shugaban kasa da fadar gwamnati da ma daukacin gwamnatin tarayyar Najeriya baki ɗaya, wanda wannan mun sani a can baya haifar da cece kuce tsakanin wasu jami'an gwamnatin da suke ganin kamar yayi kaka gida ga sha'anin ayyukan su. Kana ganin a yanzu duk wani wanda ya maye mukamin na Abba Kyari zai iya samun wannan girma, zai iya samun wannan karfin a gwamnatin Buhari?
Wato iyayenmu sun ce an dade ana rawa daga safe zuwa yamma, amma mai bakin jini da ya tashi zai taka rawa sai ganga ya burme sai aka kama shi. To ina gani wannan shi ne makoman wannan kujaran. Kujara ne wanda kowane ne ya zauna a kai, to dole ne ya yi amfani da hankalinsa na ɗaya kare mutunci da martaban shugaban kasa da kuma kare mutuncin gwamnati. Ko da yake shi marigayi Malam Abba an samu cece kuce ga waɗansu matakai wanda ya ɗauka, wato wannan ana iya cewa hasari ne ta aiki, domin a dole ne ko da menene kayi ko da me kayi a mutane dole sai ayi magana. Amma ni anawa gani shi Mal Aba yayi kokarin sa da duk cece kuce da ake zance shi yayi nashi ya gama. Ko wanda za a nada zai samu irin wannan ikon, ai ikon ba wai yana ga wani wuri ne ake bayarwa ba, ikon a ofishi yana yadda kai ka iya gudanar da shi ne. Akwai wanda za a sa shi a wajen yanzu ma za a yi har tashin maji ba za a sani cewa yana wajen ba.
A kasar Ghana kuma shugaba Akufo-Addo ya bayar da sanarwar dage dokar hana zirga-zirga da tarukan jama'a da aka kakaba a kasar domin dakile yaduwar annobar coronavirus. Duk da yake shugaban ya ce dokar ba da tazara tsakanin jama'a na nan daram, wasu 'yan kasar na ganin matakin shugaban kasar na da manufar baiwa hukumar zaben kasar damar kammala aikin sabunta rijistar zabe a daidai lokacin da aka tunkari babban zaben kasar na shekara ta 2020. Amma fa suna ganin lamarin bai kamata ba.
Tsakanin mu da shugaban babban zabe na kasa bai watanni 8 ba kacal. Akan haka ake ganin cewa ba ya kamata a dakatar da wannan aikin na shirya sabon rijistar zabe da kuma yin amfani da shugaban rijistar zabe wanda aka amfani da shi a shekarun baya. Idan za a ci gaba da gudanar da aiki na shirya sabon rijistar zabe, to hakan zai shada wa dokokin da aka kafa na wato samar da tazara tsakanin mutum
dage ta hukumi da ya sa da batun coronavirus nan ni dai a gani na bai min dadi ba. Abin da ya sa bai min dadi ba yanzu wannan cutar nan yana hawa ne cikin kasar mu ba wai na raguwa bane. To ana cikin wanga ba kuma kace da aka sake wato kowa ita kanshi kenan.
Sunana Muhammadu Hadi daga nan Accra. Dage haramcin da aka yi na tsawon 7-3 wannan abu ya dace kwarai da gaske domin abin da ya sa kuwa mutane sun shiga cikin wahala sosai don mafi yawancin mu nan mu talakoki dole kowa sai ya fita rana zai samu abin da zai ci.
Za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu dawo muku da wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Sale Shehu Ashaka da Ridwanullahi Abbas. Cuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Da Martala da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Yau watanni sama da hudu kenan tun bayan da kasar China ta bayyana barkewar wata cuta mai yado a lardin Hubei, cutar wadda a yanzu ake kira coronavirus inkiya COVID-19 har ta wanzu a fadin duniya. To amma har yanzu babu wani tartibin bayani game da asalinta. Sakataren harkokin kiwon lafiya na kasar Burtaniya Matt Hancock ya sanar ranar Talata cewa wasu tawagogin bincike biyu daban-daban da ke kasar na matukar samun ci gaba a kokarinsu na samo rigakafin cutar coronavirus, inda har ɗaya daga cikinsu ke shirin fara gwada nata maganin a gobe Alhamis. Majalisar Dattawan Amurka jiya Talata ta kada ƙuri'ar amincewa da ƙarin kuɗin tallafi na dala biliyan 484 da za a taimaka ma ƙananan masana'antu da asibitoci, wanda shi ne na baya-bayan nan a jerin matakan da majalisar ke ɗaukawa na rage raɗaɗin matsalar tattalin arziki da kuma lafiya a gwamnatance sanadiyar annobar coronavirus.
Masu sauraro anan muke ka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku jo su daga cikin abokan aiki mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishinmu na Abuja, Najeriya. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da yake ni gabatar da shirin da kuma Cibahiro Dido ne wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa ku kasance da murya Amurkan anjima kadan da hantsi misalin karfe 8 na safiyar nan. Assalamu alaikum.